maraba da shigowa zauren VOA. A cikin ƴan kwanakin nan muna yawun da na kasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya gayyato matasa da manyan ƴan siyasa domin yin muƙabala kan irin siyasar da ke gudana a kasar Kamaru. Duk da cewa mulkin demokradiyya ake yi a Kamarun a ƙarƙashin ɗaya cikin shugabannin da suka fi daɗewa akan mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya, wato shugaban ƙasa Paul Biya. Bari mu miƙa ku ga Muhammad Bashir Ladan don ci gaba da shirin.
To mun tsara musu ai mun ga cewa akwai dai mutane kamar su Cabral Libi da yau suka zama gasu nan ɗan majalisa ne, suna nan da makamantansu a cikin jam'iyyarsa. Musamman akwai dai an samu mutum biyu ne ko uku a cikin jam'iyyar shugaban ƙasa, ma akwai dai matasa da aka same su a matsayin ƴan majalisa. To haka zalika kai misalin kamar Secretary General, to ai shi mataimakin Secretary General a fadin shugaban ƙasa mutum ne matashi ne kamar mu haka, da shi ma gashi dai irin nasu kokari da yake. To waɗannan misalan ba su wadatar ba ne?
Cabral Libi ɗan siyasa ne, kuma ba jam'iyyar Fulbiya ta ba shi wannan mukami ba. In ka duba akasarin mutane waɗanda nake magana, matasan nan da nake maganansu, ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan, amma ba su da abin yi, ba su da mukamai. Mukami na siyasa wanda ya samari ya samu ya shiga da ƙarfinsa ne, ba taimaka masa shugaba Fulbiya ya yi ba, ba taimaka masa yi ba. Saboda haka ba demokradiyyan Kamaru ba ne ya bar sama ya shiga. Kai in kai la'akari ma inda aka bi demokradiyya irin ta Kamaru ne, samari ba za su samu wajen mulki ba ko
a Kamaru dai. Malam Shehu, gashi muna da yawan jam'iyyu, wannan alamun demokradiyya ce. Gashi muna da yawan wato kafafen yaɗa labaru, abinda ya shafi rediyo, gidajen talabijin da shauransu, har da ma na yanar gizo-gizo. Gashi muna da wato bambancin ya za a ce an yadda da kowa, bambancin al'ada da shauransu. Duk waɗannan dai ina tsammin dai alamu ne na demokradiyya. To in dai wannan bai isa ba, Malam Shehu, me kuke so kuma a yi domin a tabbatar da cewa demokradiyya lallai kuwa ta kafu a ƙasar Kamaru?
Malam Bashir Ladan, ala kulli halin ni abin da nake so ka gane a fahimta ta menene demokradiyya shine ana yin abu don al'umma, don cigaban al'umma. Kafafen yaɗa labaran da ake magana a kai, nawa aka rufe don sun soki gwamnati? Gidajen rediyo nawa aka rufe don sun soki gwamnati? To abin da nake so ka gane shine shi demokradiyya ana yin sa ne don mutane. Yanzu wajen samun aiki, ya ake yi a samu aiki a ƙasar Kamaru? Akwai wasu ma'aikatu ne na ƙasar Kamaru amma ba a san ma ya, yanzu kamar SDP wannan hukumar man fetur na ƙasar Kamaru, yanzu a matsayinka na ɗan jarida wani mataki ake bi a samu aiki a wannan hukuma? Yanzu kamar shi misali mai mazance kamar aikin ɗan sanda, misali aikin soja, aikin gendarme a ƙasar Kamaru, kai ma kana jin raɗe-raɗin irin baɗaƙalan da ake samu wajen neman aiki da samun ayyuka irin wannan ma'aikatu? Ya zama wasu haccewa suke in za a samu aiki a wannan ma'aikatu, maƙudan kuɗi ake kashe wajen miliyoyi don ka samu aiki. Kai ne wajen makaranta ba sauƙi, ka kashe kuɗi, kuma ka zo wajen neman aiki ka kashe kuɗi, kai kana ga ya za a yi ba za a samu cin hanci da rashawa ba? Ai wannan tikat ɗin da aka samu kasancewan cin hanci da rashawa shi ya kawo mana babban tikas a demokradiyya a ƙasar Kamaru. Cin hanci da rashawa da wannan gwamnatocin kamar ma raya shi suke yi, wannan cin hanci da rashawan raya shi ake yi. Ana so dole kowace ma'aikata kaje, in dai kana so a biya ma bukata sai ka bada na goro, in kana so kai aiki alhali ga ka kai ka cancanta, amma ba za a saka ba, sha sa wane ko dan wane ko jikan wane. To ni a nawa ganin wannan babban abin da ya kawo mana cikas da rashin cigaba shine cin hanci da rashawa. A saninka ne an kafa wata hukuma, kana ganin da 'yan sanda suke ciniki akan titi ana basu.
To Malam Bamanga, baka ga cewa idan ka ce babu cigaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewa kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba? Kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kamar babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki
eh to za iya ce eh amma ni zan ce maka o don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala matashi a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma wadansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana fadan ra'ayin sa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na bada ra'ayi na kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abinda ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Afrika amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiya kasar mu kasar ta Cameroon an ci gaba ne ko an koma baya yanda na ga maka dan uwana mun koma baya mun kuma baya don me sa mun kuma baya domin akwai yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk yan siyasa da duk yan jarida wato mafarkin su daya ne su samu su fitar kasar Cameroon su tafi Canada su tafi Etazuni su tafi Russia su tafi Faransa su tafi Spain su tafi duk waɗansu kasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su ba hadde wato in suka bada ra'ayin ni barazo a ci masu mutunci ba ko kuma barazo a taba su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za a yi masu kamu
to malam shehu wato kana nufin duk abin da yake kama da cin hanci da rashawa da shauransu wannan duk zuwan demokradiya ne ya kawo wannan
Alhaji Bashir ka san shi zuwa zuwan demokradiya kasashen da kasashe wanda suka tsara ma demokradiya asalin ita kanta demokradiya akwai tsare-tsaren da baya tafiya da ra'ayin dan adam da yanda ma dan adam yake gunar da rayuwar shi misali a nan kasan Afrika kowace kasa akwai yanayin ta akwai irin tsarin ta ba za ka zo ka ce ma duk kasashen duniya za a yi demokradiya don akwai wasu abubuwan da mu baya kama da al'adun mu da addinin mu da ra'ayin mu a matsayin sa na demokradiya zuwan demokradiya shi ya assasa cin hanci da rashawa wannan cin hancin da rashawan da ya assasa shi a tsakanin mu shi ya zama har shugabanin mu ba su a cutar mu to me zai nuna ma haka shine shugaba za ku zo ku zabe shi a matsayin dan majalisa ko ku a matsayin dan karamar hukuma amma ba zai waiwaye ku ba sai lokacin zabe lokacin kasuwar bukata zai zo shi sai muku bureji da sardin ko sabulu da omo dan atamfa haka na dauki hoton sa a manna akai yazo mai jaka 10 mai jaka 5 haka zai raba wa al'umma in kuka saka shekara kuma an sake sakaci an sake zaben shi in ya tafi ba zai sake dawo ba shi kimanin shekara 7 to menene amfanin wannan demokradiya kuma talaka beda bai san nawa aka samu ba nawa aka kashe ba wannan yanzu da zaka samu wani talaka unguwan ku ka tambaye shi sunan dan majalisan unguwan ku bai zai iya baka sunan shi ba to me amfanin wannan demokradiya ni a gani na ba abinda demokradiya nan ya kawo mana in ba cika
to washe kuma tambaya ta ƙarshe Alhaji Muhammad Jafaru me kage ya kamata a yi a kasar Cameroon domin a tabbaka tsari na demokradiya irin ta gaskiya wace kowa zai iya cin moriyarta kowa zai wato ribantu da ita musamman shugabannin da kuma wato mazauna kasan gabaki daya
babban shawara na da zan iya bayarwa dangane da batun tsari na demokradiya magana ɗaya kawai ne nake kokari ini da kuma shawaran da zan bayar duk abin da za a yi shugabannin mu su rike gaskiya da adalci da kuma tallafi da taimakawa idan nace bi ma'ana adalci shine muso namu wanda ba namu ma muso shi wannan shine adalci ba za a taba kafa demokradiya a cikin hasada a cikin talauci a cikin yaudara ba za a kafa demokradiya da wannan ba yau idan ka duba kasashen turawa da me suka ci gaba sun sa gaskiya a ayyuka da suke yi sun tallafa ma waɗanda ba su da ƙarfi tallafa wannan kuma ba wai kuɗi ake nufi kawai a cire a bayar ba a'a zaka gani akwai kamfanunnuka da ake kerawa daban-daban wanda zai dauki mutane 4000 3000 2000 makamancin su kaga in aka fara tallafawa aka gusar da yunwa aka bude masana'antu wayanda ma basu je boko ba suna da hanyoyin da za su shiga su rufa ma kansu asiri daga wannan lokacin fa za fara maganar demokradiya wannan shine muddin ba a korin yunwa a ƙasa ba muddin ba a tallafa ma talakawa ba ta hanyar da za su yi kokari su samu babu wata demokradiyyar da za a tsaya ake za a tafiyar da ita wannan shine shawara na
to malam Hamisu Muntari daga ƙarshe mai kage ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiyya a ƙasar Kamaru a tabbatar da demokradiyya irin ta gaskiya wanda za a kowa zai ci ribanta kowa zai ci riba daga ciki musamman da shugabannin da kuma mazauna ƙasar gabaki daya
na farko kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru ya ci saki la'akari da sha saki duba shi ayi masa gyara na biyo kundin zabe na ƙasar Kamaru wanda Elecam take amfani da shi ya ci saki zauna kuma a saki gyaran sa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki na uku kuma bin doka da rike doka domin ƙasar Kamaru tana da dokoki wanda idan dan hamayya ne ya taka doka za a kama shi amma idan dan siyasan na gwamnati sashin gwamnati yake wannan baya taba shi to wato akwai wanda doka bai taba su akwai wanda kuma doka na shafan su saboda haka nan a saka wannan abin da muke kira turanci rule of law sa'annan kuma a ƙarshe a ba kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancance za a ba shi ba a dinga bi ana ba wa ƴan uwa da sauransu da ƴan kabila ba wanda yake kawo yawanci za ga ƴan kabila ɗaya ne suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu a'a a ba waɗanda suka cancanta abinda suka cancanta su yi na ƙarshe kuma shine a yi la'akari da cin hanci da rashawa wato ita wannan kungiya da gwamnatin Kamaru ta saka na CONAC wanda ake kiran shi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ba su ƙarfin kamawa kuma su hukuntar su karɓo kuɗin su da rashi ba sai dai su ba da recommendation ma shugaban ƙasa cewa ga abin da suka gani sai yadda ya ga dama ba ya zaɓi wanda zai kama ya sake wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba ƙarfi wanda shugaban ƙasa yake da shi suna da yawa ya kamata a duba a gani ya zama yana nan a cikin doka.
To jama'a masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau inda muke tattaunawa ne dama akan maudu'in demokradiyya ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a ƙasar Kamaru. Bakin namu su ne Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyya mai mulki wato RDPC ko kuwa CPDM daga gabashin Kamaru wato a birnin Bertuwa she kuma Muntari Hamisu daga gabas daga arewa maso yammacin Kamaru musamman a birnin Baminda a yankin Ingilishi bakin kuma akwai Sise Bamanga shi kuma daga birnin Duwala wato birnin cinikayyar kasar Kamaru she Shehu Usmanu daga babban birnin Kamaru Yaounde a madadin abokan aikin gabaki daya muke muku godiya shi kuma wani lokacin idan Allah mai komai mai kowa ya yarda mana Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar muku da wannan shiri daga Yaounde babban birnin Kamaru.
Mun gode kwarai da gaske Muhammad Bashir Ladan tare da fatan mai sauraro ya gamsu da bayanan matasa da manyan 'yan siyasa daga bangaren jam'iyyu da ma bangaren gwamnatin kasar Kamaru. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ko kasance tare da mu makon gobe inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin daga kasar Ghana. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.